domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu raro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa rijiyoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A shirin farko na shekarar nan ta 2023 za mu duba lamuran tarbiyya ne da taimakon da a tarihi aka san jama'ar Arewa da yi. Karfafa irin waɗannan kyawawan al'adu masu kyau za su taimaka wajen rage kuncin talauci, kyautata makwabtaka, tallafa wa marayu da sauransu. Dr. Abdullahi Abubakar Lamido, da ya shahara wajen jagorantar ƙungiyar Arewa har ma da rubuta baituka kan darussan tarbiyya, ya duba yanda lamuran suke a baya. Daga nan za mu shigo da Malam Aliyu Sa'id Gamawa da ke rubuce-rubuce na nasihar jan hankali musamman ma a yanar gizo.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido.
Babu wata al'umma face za ka samu a cikinta akwai waɗanda suka fi ƙarfi, akwai kuma wanda suke da ƙarancin ƙarfi. Kuma babu wata al'umma a duniya ko mai cigaban da za ka je ka samu ba a sadaka da ciyarwa ga wanda ba su da shi. Shi ya sa harkar ciyarwa ta zama wata al'ada ɗabi'a wacce al'ummomi a ko'ina suke ji da ita. Kuma mu da muke arewacin Najeriya wani abu ne da yana cikin wato tsarin al'adun. Ko mu da muke kanana mun tashi mun ga yadda a cikin al'ummarmu ake tsarin taimakawa marashi. Sai yadda misali za ka tashi ka ga zai yi wuya ka ga mutum magidanci wai yana cin abinci a cikin gidansa. Za ka ga akwai wuraren cin abinci tare da ya dawo daga gida da magrib zai cire babban rigansa ko ya shigar gida da kansa ya fito da kananan kaya ya zo ya zauna a majalisa. Kaga ana fito da kwanuka daga kowane gida ta yadda ba za ka ma fahimci wani gida ne ba a girki ba, domin idan an zo cin abincin mutum shida ne ko bakwai ko takwas za su ci abinci a kwano daya. In an zo a dauko wannan kwanon wannan wace miya ce kaza ana ci, don haka wanda bai kawo wasan bai kawo ba. Da haka asirinsa a rufe zai ci abinci ko da ba ya girki a gidansa ba. Haka kuma za ka ga gidaje idan aka yi girki, idan akwai mutum goma a gidan to zai yi wuya a yi a sa akwashin mutum goma, za a sa na mutum 12 ko za a dafa na mutum 12 ko 13 sama da haka gurgurdan karfin da ake da shi. Domin me saboda ana tunanin wani zai iya zuwa ba anytime a kowane lokaci kuma bai ci abinci ba zai
mana za a iya bako,
za a iya yin bako, bako zai iya zuwa ya ci abinci. Ni na tashi na gani a gidan kakanninmu da kuma gidanmu, musamman ina tuna gidan kakanmu gidan mabudin Gombe, inda akwai mutanen da muka tashi da su. Ni na dauka ƴaƴan gidan ne amma ba ƴan gidan bane, kuma sun bi ƴan gidan yawa, kuma kowa yana da ƙwarayar abinci a gidan, zai ci abinci ya koshi. Kuma in an zo cin abinci zaka ga tare ake cin abinci, sannan banda kowa in ya dau kwanonsa ina tunawa da kyau zaka samu akwai akushi sun kai 12 ko 10 suna zaune. Ina tuna wannan abun suna zaune kawai, sai dai idan ba wanda yazo ya dauka, wanda wannan yazo ya dauka in an yi bako yazo ya dauka in an yi baki a wani wuri aka dauka akai musu wanda ya saura ayi dumamensa an jima a ci. Wannan al'ada ce wacce mun tashi mun ganta. Kuma mu ma mun san cewa ba ma cin abinci mu kadai a gida, galibi za mu zo da abokananmu, mutum ya fito da kwanonsa wannan ya dauko a zo a zauna ana cin abinci tare. Banda taimakawa juna yana sa danƙon soyayya da juna da fahimtar juna. A lokacin da ake zaune ake cin abinci ana tattauna matsalolin al'umma, ana tattauna matsalolin anguwa, wanda yake da damuwa kaza zai kawo za a bashi shawara, wanda yake bukatan a shigo masa da wata taimakawa, duk a wannan lokacin za a tattauna su. Wannan al'adu ne waɗanda suke da kyau. Maganar almajirai da ake cewa a cikin al'ummarmu waɗanda suke rayuwa da ganewa, in ka lura yanzu hatta irin taimakawa almajirai da ake yi da abinci yayi baya sosai. Ba don komai ba sai mun tausayi saboda canza salo da tsarin rayuwa da muka yi. Da gidajenmu haka suke a jejjere, wannan kofar gidan na kusa da wannan kofar tana bude, mutum zai zo ya shiga. Almajiri bai da iyaka, ba abin da yake katangance shi daga shiga gida ya je ya sallama ya ce a bashi abinci. Yau kowane gida gate ne, musamman a irin anguwannin yan boko gida za a yi da gate makeke. Yaro ya zo ya yi ihu daga kofar gida ba a ji shi ba. Mata suna can cikin gida an yi abincin har da sauran da za a iya ba wani, amma wani ba ta inda zai shigo ya gani sai ya zama ana barnar abincin ana asararsa. To wannan na daga cikin abubuwan da muka yi. Don haka kuma shi kuma mai gida idan ya dawo zai jacket ya rufe ya shiga da motarsa ya shiga cikin gida ya ci abinci. daga shi sai iyalansa ni da da iyalaina da mata na da yara na kowa mun ci mun koshi mun rage muna tunanin zubarwa a kofar gidanmu a makwabtan mu nan kusa ga waɗanda suke cikin yunwa wanda abincin da muka rage nan da za a dauke shi a basu su zai kashe musu yunwa to idan har ma mun ce wannan al'adar mun kaure ita to me zai hana mu kawo wata sabuwa da za ta maye wancan misali ka ce to shikenan yanzu duk lokacin da za a yi girki a gidanka goma ne a cikin gidan za a dafa abinci za a sa kwanuka guda biyu ko uku ko daya gurgudan abin da zaka iya wannan abinci ne mai kyau da za a sa kullum annabinmu ya koya mana sallallahu alaihi wasallama cewa abincin mutum daya zai ishi biyu abincin mutum biyu zai ishi mutum hudu to ashe abin zaka iya dafa wato tsabar da ake yi ta masara na mutum biyar da ake yi ayi amma akalla a ciki za a iya tsakuro kura da cokali da ɗaya ne a kowane kwano za a iya fidda abincin mutum ɗaya sai ku tura makwabtanku wannan ya zama dindindindin duk lokacin da aka abincin rana da abincin dare za a ɗauka a zaɓi gida ɗaya kamar akalla da za a ce za ka kai musu abinci kamar yadda za ka iya yi akan matsalan almajirai kamar yadda na ji wani bawan Allah yana magana wanda ni na yi magana akan abin sosai saboda ya burge ni mu ɗauki tsarin gida ɗaya almajiri ɗaya kowane gida ku yi tsari. Cewa akalla akwai almajiri guda daya ko wani mabukaci daya wanda shi dai kam da bai da hali musamman almajirai waɗanda suka baro gidan iyayensu ko don kar kai magana cewa ai rabu da su a wannan babin sa daban
wato irin waɗanda za a ce a iyayensu ne ba su damu da su don haka tunda haka ne ma rabu da su kawai
to wannan babin yanzu ta masa wato bulala biyu ne ga bulalan iyayensa da suka yi laifi ba laifinsa ba suka dauko shi suka kawo shi ga kuma kai kuma ka zo kai ma kana da abin da zaka iya taimaka masa kuma ka kara masa
da ka taya nan doctor yanzu ga Malam Aliyu Sa'id Gamawa da jan hankali ga matasan Arewa
to wannan an bude wata kofa ne a matasa da mata da manyan Arewa da kanana wajen rashin ganin girman juna da samun shugabanci da yin matsaya mai kyau yanzu mu kowa yana gaban kansa kowa za iya bude baki a faɗi magana a kansa kuma da wanda ya fahimci abu da wanda bai fahimta ba yana iya tsoma ba da wanda ya isa da wanda bai isa ba da wanda ya san abin da ake ciki da wanda bai isa a ciki ba duk a Arewa ya zamanto zai iya tsoma baki in ma ta kafar rediyo ko jarida ko social media ko wannan sai ya wargaza lamarinmu ba mu da haɗa kan matasa ko yara ko manyanmu yanzu alhamdulillah sai tunani ya canza ai yanzu ana samun haɗin kai an ɗan rage wannan tsakani da aka samu na matasa da yara wajen saukaka wannan munanan maganganun da za su iya bata zamantakewa assalamu alaikum
akramun kallawa bawa matasan Arewa shawara ko kuma jama'a Arewa ba ma magana addini ba ko wasu abubuwa makamantan me ya kamata su yi a zauna lafiya a samu abin da ya kamata a yankin Arewa
babban abin da yake gaban matasan Arewa shine yin biyayya ga na gaba samun ilimi mai inganci samun abun yi na dogaro da kai da kuma kishin ƙasa da kyakkyawan kishin addini bisa manufa mai kyau matasan da suke wani yanki ba sa zaman banza irin namu sannan suna kokarin biyayya a na gaba da su baka jin wannan zage-zage da hayaniya sannan sai wanda ya san abu ne yake iya tsoma baki in muka koyi wannan muka yi wa na gaba da mu da masu ilimin mu biyayya da malamanmu da shugabanninmu insha Allah Arewa za ta samu dace amma in muka zauna a haka to za mu zo mu ne baya a tattalin arziki mu ne baya a ilimi mu ne a wargaje ba biyayya a juna mu ne ba mu da manufa mu ne ba mu da jagorancin da da yawo mu aka yi shi kowa ya kama gabansa kuma Allah ya sauƙaƙe
wato akramakalla wannan abun ya samu matsala ne daga shekarun nan tun da dai iyaye na dacen ai za a iya cewa kowa yana da sana'arsa in karatu ne in kira ne in ma ko ma menene da akwai abin da za ga gidaje sun gada
tarbiyya ta taɓarɓare wasu daga iyaye don kowa da wanda ya haife shi wasu daga 'yan siyasa saboda su cimma buri suka yi amfani da su wasu daga tsammanin sun waye suka yi amfani da zuwan social media ya fandar da su suka ɗauki tunanin da ba nasu ba wasu kuma dama mutane ne ƙananan mutane 'ya'yan ƙananan mutane sai zama ba su san darajar babba ba su san darajar kansu ba kuma sai zamanto shin shugabanninmu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa amma muna fatan duk Allah ya gyara wani wannan
masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Yalhikaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya Assalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.